بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزود مكيما قنا درالي تنيني واندي ديدي دا دران هدو قوات الرجب hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 6 ga watan July shekara ta 2008. Wannan shine kasar na 20 daga cikin jeran giyar karatun littafin al-Imam al-Bukhari da aka fi sani da Sahihul Bukhari. Jama'a, har yanzu muna nan a cikin Kitabul Imani, wanda wannan kitab Imam al-Bukhari yana bayyana mana irin ayyukan imani ne waɗanda musulmi zai yi domin ya tabbatar da cewa shi mumini ne bayan aqida ta imani da kuma kalmar imani wadda ainihin ya faɗi. Idan jama'a ba su manta ba, mun ainihin wato tashi mun kammala karatu a cikin babul jihadi min al-imani, a inda Bukhari ya kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan hadisin yake magana dangane da falala ta jihadi. Amma Imam al-Bukhari abin da yake so ya kulla mana, ina so ku gane duk karatuttukan da ake anan, fa Bukhari yana ɗauko wata manufa ne, ita ce tabbatar da aqidar salaf game da cewa aiki imani ne, don haka jihadi ma imani ne. Ku dubi kalmar da ta zo a cikin hadisin inda yake cewa la yukhrijuhu illa imanun bi, ba abin da ya fitar da shi sai dan ya yarda da ni, yadda da Allah ta fito da shi yayi me yayi jihadi. To dan haka jihadi imani ne jama'a. Ma'anar wannan shine in babu jihadi babu imani, ka lalace kenan. Allah ya kyauta. Babban malami al-Imam Badruddin al-Aini sai ya ce istinbatul ahkam fihi fadlul jihadi wa shahada fi sabilillah wa fihi tamanni shahada wa ta'zimu ajriha wa fihi tamanni al-khairi wan niyya fawqa ma yutiqul insan wa ma la yumkinuhu idha qadara lahu. Kuma kun ji malamin ya ce wannan hadisin dalili ne akan cewa akwai falala dangane da jihadi, akwai kuma falala dangane da me, da mutuwar shahada. Sannan wannan hadisin ya halatta kai tamannin mutuwar shahada, ka ce ya Allah ka sa in yi mutuwar shahada. Saboda gashi sayyidina Umar cewa yake Allahumma ja'al mauti fil madina, addu'a yake Allah ka sa mutuwata a Madina. Sannan Allahumma ja'alni min ash-shuhada'i, ka sani kuma cikin masu shahada. Sai kullun sahabbai suna cewa to ayyaya shahada za ta haɗu da cikin garin Madina, jihadi zai zo Madina ne ko kome? Sai ga Umar an kashe shi a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan sai tuna wa sahabbai wani hadisi, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje zauna akan wani dutse, sai Abubakar yazo ya zauna, sai Umar yazo ya zauna, sai Usman ya zauna, sai dutsen yana rawa haka, sai manzon Allah ya dafa shi ya ce kai natsu da kyau, Annabi ne akan ka da siddiqi da shahidai guda biyu. Annabi shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siddiqin shine Abubakar, shahidan su ne wa Usman da Umar. Amma a ina aka kashe sayyidina Umar? A cikin masallaci, amma ya samu darajar shahada. A ina aka kashe sayyidina Usmanu? A cikin gidan shi. Dan haka jama'a, yana daga cikin sunna tamanni shahada, kuma tamanni na gaske ba wai na kuri ba. Kai fatan Allah ya sa kai mutuwar shahada, domin daraja ce, mankiba ce, daukaka ce. Allah ya taimaka. Sa'annan sai kuma ainihin malam ya ci gaba da cewa wa fihi anna man kharaja fi qitalil bugha أو إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك يدخل في قوله في سبيل الله. كنجكم وني استنباطي ما أنا دا أتي متنزي في توجن ياكر أن تأدى دا أن فشي دا أن تري هنيا دا مكا من تنسوا أن دسكي كاو برناء كسا شم مسلمي حري نصر إن شاءك ياي شهادة دا كما متنزي متوجن أمرني دا كاكاوا دا هني دا ممونا namma mutun ya samu darajar shahada. Sai ya ce wa in kana zahiruhu fi qitalil kufar, ko da yake hadisin zahiri yana maganar yakin kafirai ne, amma ai abin da manzon Allah yake fadin cewa Allah ya ce fi sabilillahi, wanda aka kashe shi wajen amru bil ma'ruf. Amru bil ma'ruf ba sabilillahi bane, sabilillahi ne. Allah ya taimaka. Wannan sharhin Bukhari ne na dan karanta mana. To al-Imam al-Bukhari ya ce babun تطوع قيام رمضان من الإيمان. kaji kuma yace babin da ke magana akan yin tatawu'i mutun yayi nafila ya tashi yayi ibada da watan azumin ramadana wannan ma aiki ne daga ayyukan imani ina ma'anar tatawu'i ba sallar farilla bace ba karatu ne na qur'ani na farilla ba tatawwu dama tatawu'i shine abin da ka sa kanka abin da ka bugi kirji zakai wanda Allah ya yarda da shi to Allah ya yarda a tashi ai sallar dare a tashi ai karatun alqur'ani a tashi ai ibadoji da watan azumi to wanda ya tashi yayi haka to wannan dalili ne akan shi yana da imani dalili akan haka sai Imam al-Bukhari yace haddathana Isma'ilu qala haddathani Malik an ibn Shihab an Umayd ibn Abdurrahman an Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallam qala man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi malamin Bukhari a cikin wannan hadisin kanwar Imam Malik ce ta haife shi shine Isma'il wanda za ku ji malaman hadisi suna ce mishi Isma'il ibn ukhti Malik yar uwar Imam Malik ce ta haife shi shine mutumin da yafi kowa sanin Imam Malik a duniya kuma kwararren mutum ne wajen bada labari dan sai da ya bayyana wa duniya tarihin Imam Malik tun daga haihuwa har zuwa sanda aka saka Imam Malik a cikin kabari malami ne a hannun Imam Malik ya girma Isma'il kenan shi kuma yace haddathani Malik ya bani hadisin da ya karbo an ibn Shihab daga al-Imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri an Umayd ibn Abdurrahman daga Umayd dan Abdurrahman an Abi Huraira shi ko ya karbo daga Abu Huraira Abu Huraira yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man qama Ramadana wanda ya kiyamu Ramadan me yake nufi da kiyamu Ramadan sallar tarawih kiyamu Ramadan ce sallar tahajjud kiyamu Ramadan ce zuwa wurin tafsiri da daddare jama'a kiyamu Ramadan ce domin karatun alqur'ani kaje ka zauna kai ko akai ka saurara ko ka koyi ilimi ma'anar kiyamu Ramadan ba sallah kawai ba a'a ka tashi da yin wani aiki ka tsayi da yin wani aiki innama malamai suna magana dangane da sallah ne saboda as-salatu ajma sallah ta tattaro karatun qur'ani tasbihi salati fuskanta kaza kan wannan shine amma kar ku manta jama'a nassoshi na shari'ar musulunci albarka su ta kai su dauki ma'anoni masu yawa ma'anar wannan shine in baka samu kai sallar tarawih ba idan ka zauna ka karanta ko menene ya saukaka na alqur'ani kai qiyamu ramadan idan ka zauna kai tasbihi ko kai addu'a kai qiyamu ramadan idan da aka sha ruwa ma zaman ka kai sai da aka zo sallar isha ka tashi kai sallar isha aka zo wurin tafsiri ka rungumo qur'anin ka ka zo ka karanta ko aka karanta maka ko ka saurari ilimi wannan duk qiyamu ramadan ne abin da yake ake nufi a cikin watan azumi da daddare ka tsayu da wata ibada saboda wannan watan to shine qiyamu ramadan ina fata an gane amma fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace imanan yana mai imani da Allah ma'ana in bai yarda da Allah ba zai samu darajar da za a fadi ba wahtisaban da neman lada a wurin Allah gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta mishi laifuffukan shi da suka gabata wasu malamai kamar yadda na fara ishara jiya suka ce ai waɗannan nasoshin ana nufin za a gafarta mishi kananan zunubai ne al-Imam an-Nawawi yace ko da yake malamai sun faɗi haka amma babu wani dalili dangane da wannan magana yace domin mu dai annabi ya ce mana ma taqaddama su sai suke ganin cewa ai laifuffuka iri biyu ne akwai manya akwai kanana sannan wannan ibadar sai suka ganta yar hikon nana ce yar karama ce yaushe ta isa ta kankare wannan sai aka ce musu a'a rahama Allah ta fi karfin haka tunda dai har annabi ya ce ana liyafi mai ana kankare mishi laifukan shi da su gabata to haka abin yake ana yafe mai laifukan shi din manyan ne kanana ne na gangancin ne na menene ai irin wannan tunanin yasa da yawa suka karyata hadisan salatu tasbihi saboda mai hadisin salatu tasbihi hadisi ne sahihi amma samun hadisi mai romo da daraja da falala irin hadisin salatu tasbihi da wahala don cewa wanda ya salatu tasbihi ko da so ɗaya ne a rayuwar shi za a yafe mishi laifuffukan shi kanana da manya na ganganci da na kuskure waɗanda ya sani da waɗanda bai sani ba. To wasu da suka dubi wannan falallar sai suka ce kai wannan hadisin yayi romo da yawa, dan haka ba gaskiya bane. Sai aka ce a'a, ba ta haka ake gane hadisin da bai inganta ba, ilimi ake bincikawa. A ilmanci hadisin ya inganta, malamai da yawa sun inganta shi. Waɗanda suka ce hadisin bai da inganci, ɗayan dalilai biyu ne, ko dai irin wannan dalilin wai sun ga falalar shi ta yi yawa, wanda wannan ba karɓaɓɓen dalili bane a ilimi, ko kuma wai sun bincika sun ga wata hanya tana da matsala. Yo, in wata hanya tana da matsala, ai akwai ɗaiɗaikun ayoyi na Alkur'ani waɗanda malaman ƙira'a suka tabbatar waɗannan shawaz ne, ba su inganta ba, don haka ba a ma saka su a cikin Alkur'ani ba. Samun akwai ƙira'a shazza akan aya kaza, wannan ya sa in aka samu wata hanyar da ta zama mutawatira kuma ka a karɓe ta, sai a karɓi mutawatira sai a aje shazza ɗin. Haka tunda an samu wasu hanyoyin ba su inganta ba, wasu kuma fa sun inganta, don haka salatu tazihi ta inganta. Haka addu'ar da ake wajen shiga kasuwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, da a ce mutum zai shiga kasuwa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Manzo Allah yake za a bashi lada dubu so dubu, wato miliyan ɗaya kenan. Wasu da suka dubi roman wannan suka ce daga shiga kasuwar kawai, sai suka ce kai wannan hadisin bai inganta ba, aka ce ba ku yi daidai ba, ba da haka ake gane rashin inganci ba. Wannan hadisi ne sahihi, al-Imam Abubakar ibn Sunni shi ruwaito shi a Amalul Yawm wal Laila, da isnadi ingantacce, falala ce, dan haka aka ruwaito cewa sahabbai in gari ya waye, mutum ba shi da siyayya a kasuwa, sai kada dokin shi a guje, sai dai shiga kasuwa sai ya addu'ar sai ya fito. Na fatan mun gane. Ala illa takun iblun famiza, in baka samu ka je kayo siyayya ba, tunda zuwa ayi addu'ar akwai falala, ba a ce sai in kayi siyayya ba, cewa kai wanda ya shiga kasuwa yi wannan addu'ar, dan haka sai ka shiga kai wannan addu'ar, ko baka siyo komai ba kai ka hada ai. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya sake ruwaito shi a nan gaba insha Allah, lamba ta 1904 da lamba ta 1905 insha Allah. Babun sawmu ramadana ihtisaban min al-iman. Imam al-Bukhari yace babin da ke bayani akan cewa yin azumin Ramadana dan Allah, dan neman lada, yana daga cikin imani. Kar ku manta fa, Bukhari yana nuna maka aiki ma menene, imani ne. Dan haka yin azumin Ramadana imani ne. Yanzu wanda yake yin azumin Ramadana dalili ne akan babu imani tattare da shi. Qala haddathana ibn Salam qala akhbarana Muhammad ibn Fudayl قال حدثني يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا وني حديث وند وني تن كاسوا يرويتو شامايكو مورم مالما يشير ومالن. أبو سلمة تن عبد الرحمن تن أوفني سيغا بابا يشيا شغلتو دا كاسوانتي shi kuma da ya taso, sai za mu zo mu karanta hadisin shi a nan gaba insha Allah. Za ku ji inda wata ran uban ya ce mishi, kai ta shiga malamai Ibnu Abbas suna karantarwa, je kaka shiga cikinsu. Ma'ana in kai ɗan kasuwa ne, nan Allah ya sa rabanka. In kai ɗan trader ne, in kai mai shago ne, in kai ma'aikacin gwamnati ne, karka ce dole sai ɗanka ya gaje ka. Sai ka dubi ina ne shi kuma Allah ya mai tashi baiwar. Ya taso tun yana ƙarami yana son karatu, sai ka ƙarfafa gwiwar shi sai ya je ya karatu. Dan haka gashi Abu Salama ta dan Abdurrahman dan Auf shine almajirin Abu Huraira a wannan hadisin, baban shi sahabi ne shi. Yace ya karbo daga Abu Huraira. Abu Huraira yace qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama, manzo Allah yace man sama ramadana, wanda ya azumci ramadana imanan, yana mai imani da Allah, wahtisaban, da neman lada a wurin Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, an gafarta mai zanuban da suka gabata. Wannan hadisi Imam Bukhari zai sake ruwaito shi a nan gaba, lamba ta 1802 da lamba ta 1910 daidai. Jama'a, wannan hadisin dalili ne akan yanke gaddamar da malaman fiqh suka yi, suka ce wai ya halatta a ce Ramadan, ko ko sai dai a ce watan Ramadan. Wannan babi ne mai zaman kanshi, zamu zo mu karanta. Wasu malamai sun ce bai halatta a ce nayi Ramadan ba, bai halatta a ce watan Ramadan ya shigo ba. Dalili sai suka dubi abin, irin maganar da nake muku ta jiya, waɗanda ke duban abin da kalma take hukuntawa a wata ma'anar, ma'anar kalmar Ramadan da Larabci ita ce zati. Sai suka ce to bai yi daidai ba in ka ce sumtu Ramadana, dan ka ce na azumci zati kenan. Da ka ce duk wannan falsafa ce da hayaniya, ku daina mana, tunda dai manzo Allah ya ce man sama Ramadana, ya ce man kama Ramadana, to shi kenan ya halatta. Su masu wannan maganar su ne suka sake kawo wani rikicin, suka ce ba a cewa sallar, ba a cewa atima, atima ita ce duhu. To ya halatta ka ce sallaitul atima, na sallaci duhu. To mecece al'atima? Sallar isha, ana iya ce mata atima, ana iya ce mata isha. Sai suka ce sai dai a ce sallaitu salatal atima. Amma kaga sai Imam al-Bukhari zai zo ya kawo mana a cikin babin sallah, zai ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe ta da atima kai tsaye, kai ma ya halatta ka faɗi. Da ka ga mai risala sai ya ce duk daidai ne duk wanda ka faɗa. Me yasa manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam? Domin ma'anar da kai take bayuwa a kwakwalwarka ba ita ce ma'anar da ake ɗauka ba. Kun ga ashe jama'a, malaman salaf sun yi gwagwarmaya da masu irin wannan kuncin tunanin da muke magana. Yanzu akwai wanda suke cewa wai kada a ce annabi dan gatan Allah, wai saboda gata wai biri ne. Sai muka ce kai da Allah ku ba Hausawa bane. Ita kalmar gata tana nufin gwaggon biri, kuma kalmar gata tana nufin me? Lele, wanda ake ji da shi. Kalma ce mai harshen damo, sunanta kenan wurin malaman Hausa. Kalma mai harshen damo ita ce suke kiranta homophones. Ma'ana kalma ɗaya ce, sai ta ɗauki ma'ana nawa? Ma'ana biyu ko fiye da biyu. Misali dinya, mecece dinya? Wani kurji ne da ke fitowa yara suna ƴan ƙanana ya fitine su. Mecece dinya? Tafi ƙauye, zai nuna maka ɗan wani abu ne a lulluba a lulluba, abun sha haka mai kamar tsada. Sannan akwai wani tsuntsu sunan shi dinya. To yanzu ka zo ka ce na ci dinya, ka ci dinya sai ce kurjin da ke goshin yaro, saboda mai Hausar shi ta kuntata. Dinya tsuntsu ce kamar agwagwa, dinya kuma me? Wani dan abun tsotso ne. Dan haka jama'a, ku rinka kai ƴaƴanku suna koyan Hausa a ƙauye fa. Nan ba rikici Hausar ta lalace, sai ta so ya zama malami, ya yi jama'atu, ya haya Islam, ya yi kaza, sai zo ta hada rikici, bai iya Hausar ba. Yana cikin ai hikimar da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda zai mu'amalanci kabilu da yawa, sai Allah ya ɗauke shi ya kai shi cikin kabilun Larabawa na ƙauye, sai annabi ya iya larabci mai kyau. Har sai da wani sahabi ya ce mishi malaka afsahana, da kai ka fi mu fasaha ne. In ce ni ba a bariki na girma ba, na girma ne cikin kabilar Banu Sa'ad, cikin su Halimatu Sa'adiyya. Wannan Hausar da kuka ji mun iya, mu ma saboda iyayenmu ƴan ƙauye ne, inda ƴan bariki ne, ba za mu iya wannan Hausar ba. Da haka in kana so ka iya Hausa, tafi ka je ka zauna ƙauye. In kana son ka haifi ɗa da zai goge da Hausa, tafi ƙauye ka samo budurwa ka auro. Eh mana, amma waɗannan ƴan bariki da Hausar su ta lalace, ba su iya Hausa ba. Ba su iya Hausa ba. Shi ne in ta haifi ɗan sai ga yazo yana tattokar Hausa, sai ya ce kaza ba daidai bane, kaza ba daidai bane, saboda Hausar shi ta yi kunci. Mambada wannan daban ne ai. Mambada jafa, ai ba zaman ƙauyen aka ce kai ba, shi ne daban. Misali cewa kai tafi ka je ka auro ƴar ƙauye, sai kaga ɗanka ya iya me? Ya iya gangariyar Hausa. Wannan kuma ko ina ne jama'a? Ka je da kyau ka gani, da wahala a ƙauye ka ji sun ce ɗan kwali. So da ɗan kwali ba Hausa ba ce, kalma ce murakkaba, muwallada, ba Hausa ba ce. Fatala ba Hausa ba ce. Adiko ake cewa, kalladi shi ne Hausa. Amma yanzu kowa sai ce ɗan kwali, sai ce skirt, me ake cewa? Buji. Ina fata an gane. Yawwa, Allah ya taimaka. Babun ya ce ga kuma wani babi, addinu yusrun, addini abu ne mai sauki. Addini abu ne mai sauki jama'a, duk inda kaga ana shan wahala to ba addini ne abun ba. Sunan shi wahalar, ko sunan shi bid'a, ko sunan shi kafirci, ko sunan shi shirka, amma dai musulunci abu ne mai sauki. Wannan babi ya zo ne don yayi alaka tsakanin babukan da suka gabata da babukan da za su zo. Mai Bukhari yake nufi alakar ita ce waɗancan ayyukan da aka faɗi na musulunci, ana nufin abubuwa ne masu sauki. Misali jihadi, saboda saukin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce me? yace baya fita kowace tafiya za a yi, wani lokacin sai zaman shi a gida sai tura a yi, kaga sassaucin kenan. Sai yace me dan kar tsananta wa al'umma, addinin da sauki kenan ko babu? Da aka zo rin qiyamu ramadana, aka zo rin saumu ramadana, duk sai aka kawo falaloli aka kewaye ibadojin, dan Allah ka dubi saukin. Qiyamu ramadan dai ba a ce dole bace, saumu ramadan da aka ce dole ne sai aka ce a shekara so daya, ba a ce wata 12 ba, a shekara wata daya za a yi. Wannan wata dayan ba a ce kowa yayi ba, sai wa? Sai wanda ya balaga. Wanda ya balaga in ya samu kanshi a halin tafiya ko rashin lafiya fa, aka ce ya sauke, san da ya natsu ya biya. Wanda ya tsufa ko wadda ta tsufa fa, sai aka ce ya saurara in ba zai iya ba. Wannan sauki ne ko ba sauki ba? Saukin da ake nufi kenan jama'a. Wannan baya nufin irin saukin da ƴan boko suke fassarawa shine kakiyin addini, kuma an taba ka sai ka ce addinin mai sauki ne. Sai kaga dan boko ya aske gemu, sai ce wai ai imani a zuci yake. Ƙarya kake dan boko, imani a zuci da baki da kuma aiki. Kamar me? In boko a zuci yake ka daina sa shirt, mu rinka ganin kana sa gara da jamfa da wando irin na babanka da kakanka, tunda dai kai bokon a zuci yake. Amma saboda kai bokon ne gari ya waye, sai ka makala shirt, ka kawo cross ka sa, ka kawo zanzaro ka yi, ka kawo wai kana so ka nuna wa jama'a kai fa kai boko. Wai boko ba a zuci yake ba, a ina yake? A jiki yake. Da an dan taba ka je hoturanci, me yasa? Wai fa kana nuna boko sai an furta, kamar yadda imani sai an furta, sannan sai an bayyana. Saboda haka maganar cewa addini mai sauki ne, kakiyin addinin, misali jama'a akwai wani lauya ne fa, sai daina yin salloli 5, sai dare yayi sai je tattara su. Da aka ce mai, sai ce a shi ya karanta an ce addini mai sauki ne. Yawwa, saukin addinin yasa an ce addinin gasar da za a yi, 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 amma shi sai ya canza, sai ce saboda an ce mai sauki ne. Abin da za ka ce mishi yanzu defending case da yake zuwa, ba zai iya tattara cases zai tafi kare su ya tattara su sai ƙarshen wata ya je kotu ya tsaya ya kare su ba gaba ɗaya ya dawo ya ce shi kenan ya gama aikin wata guda. Amma duk ran da aka ce akwai zama a kotu zai je kare case, zai makara? Ba zai makara a ce an fara shari'ar baya cikin wurin ba. Sau da haka ku daina wa hadisi ko shari'ar musulunci muguwar fahimta. Ko kuma in mutum ya ɗauka yana hadda Qur'ani ko yana sallolin dare ko yana ibada, na'am, idan ya zaki, kamar yadda zaka ji Ibn Hajar yana cewa cikin Fathul Bari, yace mun ga waɗanda suka zaki da yawa sun kasa kaiwa. To mecece zakewa? Ita ce kace zaka kwana sallah, ka ɗaukar wa kanka abinda ka san Allah bai dora ba, sai kace zaka iya kaiwa. Kamar Abdullahi dan Amr wanda yace kullum zai iya sauke Qur'ani, manzo Allah yace mishi a ya matsa, manzo Allah ya matsa mishi cewa kada ya matsa, sai suka yarjejeniya kwana uku. Ƙarshen rayuwar shi da ya kusa rasuwa tsufa da wahalhalu da gajiya, sai ta sa kwana uku ma da Annabi ya diba mai a bisa ya kuntata wa kanshi, sai ta zama sai ya fara karatun tun da rana dan ya rage abin da zai yi da daddare. To yanzu wannan kuntatawar ce aka hana, dan haka sallar dare kayi gurgudan abin da zaka, in ka zo za su yi raka'a 11, in daga dama sai kai kwanciya ka, sai an zo za a yi raka'a ukun karshe sai ka taso ka ji. In ka ga cewa a an yi raka'a 4 sai ka sallame sai ka tafi gida kai kwanciya ka, karshen dare sai ka tashi kai raka'a 1, ya zama 5. To amma ba za ka iya yi ba sai ka tsananta wa kanka, tunda dai 11 ake yayi sai ka yi, shine tsananta wa kai game da addini. Amma jama'a wai mutum ya kula da ka'idojin musulunci ba wannan ake nufi da tsanantawa ba. Ina fata an gane. Allah ya taimaka. Wa qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, ahabbu ad-dini ila Allah al-hanifiyyati samha. Da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yayi, yace addinin da Allah madaukakin sarki yafi so shine tsayayyen addini. Me ake nufi da al-hanifiyya? Malamai suka ce abinda Larabawa suke nufi da al-hanifiyya shine addinin Annabi Ibrahim. Abin ya zama laƙabi ne. A jahiliya an aka ce wani hanifi ne, wai ana nufin yana bin addinin Annabi Ibrahim. abin da yasa kuwa annabi Ibrahim ya taso cikin mutane masu bautar gunki sai ya tawaye sai ya ce zai tsaya akan hanya ne zai rabu da gumaka zai rabu da taurari zai rabu da hanyar iyaye da kakanni sai suka da suna ce mishi Al-Hanif sannan Allah ya zo ya kira shi da wannan sunan sai kalmar ta zama ba zagi bace domin me Allah madaukakin sarki me yake cewa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima sayayyan muslimi ne ma kana min al-mushrikin to amma asalin ma'anar kalmar a larabci jama'a ita ce wanda ya bar abubuwan ƙarya da barna ya tsaya ga abubuwan da yake gani gaskiya ne to annabi Ibrahim ya dace da wannan kalma da ainihin Allah madaukakin sarki ya siffanta shi da ita kuma an gane wannan da kyau to addinin da Allah ya fi so shine addinin da aka watsar da ƙarya da barna sannan sai kuma ya zama as-samha addinin da ya zama mai sauki to idan nake son ku rinka auna yadda ake fahimta jama'a yanzu annabi Ibrahim idan da ya bi tunanin ƴan bokon zamani yanzu ba zai tashi cikin mutanen shi ya ce bautar gunki ba kyau ba don su yanzu ƴan boko gaba ɗaya sukan haɗe kansu ne su ce kada a yi wa'azin da zai raba kai kada a ce ba kyau kada a ce kaza bid'a kar a ce kaza in ga taba sai su ce to ai an ce addinin da Allah ya fi so wanda yake mai sauki sai a ce to ai tare da wannan ma'anar da kuke kawowa amma annabi Ibrahim ya tashi ya ce bautar gunki ba kyau yanzu kuna nufin kenan a bar masu bautar gunki su ci gaba ina tabbatar muku da cewa yanzu tunanin da yawa daga cikin ƴan boko kenan da suka bata a cikin addinin Allah a daina bambancewa tsakanin kristoci da yahudawa kawai duk a ce wai shikenan a zo a haɗu kawai eh wai duk abokan zamani tunan mai kan zaka zauna da su Allah ya kiyaye قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الدين يسر الدين ميسوقي ني ولن يشاد الدين احد الا غلبا فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi al-Imam Abd al-Salam ibn Mutahhar shi ko yace ya karbo daga Umar dan Aliyu kun ga da a ce muna tattauna masalolin mustalahul hadis sai mun tattauna masala game da al-Imam Umar ibn Ali saboda mudallisi ne kasirat tadlis kuma gashi ya ce an to amma da yake ba muna tsaya mu tattaune masalolin mustala ba tunda muna da azuzuwa na mustala waɗannan muka ce waɗannan hadisan da muke karantawa annan zamu rinka tsaya ana tattace wuri akan su muna da darasi na musamman akan mudallisai waɗanda Imam al-Bukhari ya kawo riwayoyin su kuma riwayoyin mu'annanun biha wannan riwayar na daga ciki mun yi kuma wata riwaya a baya daga Qatada yace an Shu'bata Qatada kuma mudallis ne kuma anana idza an ana almudallis bil hadisi sara aw bil isnad sara al isnad dha'ifa to amma me yasa wadannan isnadai sahihai ne shine Imam al-Bukhari ko wani ya ruwaito wadannan hadisan da ire-iren wadannan isnadan wadannan mutanen da aka ce mudallisai ne kuma sarrahu bit tahdisi sun ce haddathana fantafat tadlis ina fatar mun gane yasa waɗannan littattafai jama'a kaman motoci ne waɗanda dole sai an samu kanikawan su sun je sun iya aiki a kansu ba wai kawai duk wani apprentice za a je a kira shi kenan a ce an sayo wata Toyota daga ainihin kaza-kaza tana nan sabuwar 2007 model ai ba za ka yadda wani bakaniken kawai yayi wanka da ruwan man fetur da injin oil ya taba maka ita ba so da haka waɗannan hadisai jama'a za ka iya ganin isnadi ka ce kai ka gano kaza sai a ce karamin sani kukumi ne zauna wannan hadisi sahihi ne jama'a al-Imam Umar dan Ali yace ya karbo amma'an bin Muhammad al-Ghifari shi kuwa ma'an yace an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi kun ji wani malami da dalibai suka sa mai suna ka san kai malamin islamiya ne in ba kai a hankali ba yanzu za su sa maka suna yanzu a muciya muna da malam mai charbi muna da malam mai zabbaniya yanzu yana karantar da su ikra sai suna cewa zabaniya sai na cewa zabaniya bi takhfif su kuma suna cewa zabbaniya, sai da aka yi wajen wata uku ana zabbaniyan nan, sun ƙi cire shadda shi kuma ya ƙi haƙura, kawai sai suka ce miki malam bai zabbaniya. Shikenan yanzu duk inda ka shiga ka fita amuciya, an aurar da yawa daga cikin su, amma in baka ce malam mai zabbaniya ba, ba su san wa ake nufi. Wannan kuma malam mai tarbiyya yana zuwa ya nemi su darasi da tarbi, in kai laifi sai daga tarbi bai kwada maka sai ka rufe ido, shikenan. Kwana biyu sabon malamin nan wanne a mai tarbi, shikenan. Dan Islamiya kamar limamin suna jama'a, yanzu nan zai zana maka suna ba rago. Wannan malamin jama'a Malam Sa'idu ibn Abi Sa'idin, akwai makabartar garin tana bayan gidan shi, shine dalibai sai suke ce mishi al-maqaburi, malam na makabarta. Wa makabartar garin tana bayan gidan shi ne, shine suka sa mai al-maqaburi. Mu ma anan kasar Sokoto cikin ahlus sunna ai muna da atton tanki, atto a wurin Sokoto Ibrahim kenan. To a bayan gidan shi akwai tankin ruwa na water board, shine Sokoto suke ce mai atton tanki, wai Ibrahim na tanki, wanda kofar bayan gidan shi akwai tanki. Wani malami yana karantar da ɗaliban hadisi, za mu zo mu same shi, rannan sai gantsare ce wayyo bayana, sai suka kyalkyale da dariya da suka tashi, kenan kawai sai suka same shi al-faqir. Al-faqir din laysa ila ma yasbiqu ila al-faham, ba al-faqiru na talauci ba, ai allazi yashtaki al-faqra, wanda ke kukan gadan baya na ciwo, shikenan sunan yabi bayan shi. Zaka zo ka ji wana al-faqir, ba faqiri ne na talaka ba, faqara ce ke ciwo, gadan baya ne. To dan Islamiya sai ka ne kana sulhu da shi, kuna fahimtar juna, an ba haka ba. To al-Imam Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi yace an Abi Huraira an Annabi sallallahu alaihi wa sallam qala inna ad-dina yusrun, zalla yace addini ne sauki ne, walan yushadd ad-dina ahadun illa ghalabahu, babu wanda zai tsananta addini sai addinin ya rinjaye shi. Ka kwana sallah ka gani a salatin duniyan nan ba za ka ji ta ba, sai dai karamniyar kwanukan ko kwasa tashe ka ko kuma ƴan makaranta in za a kai su. Me yasa ka kwana sallan nafila ka tashi ka kasa tashi kai ta farilla, kaga ka tsananta sai addinin ya rinjaye ka, in ka mutu a haka za ka iya tafiya wuta, amma kuma kaga ibada kake yi. Amma kayi sakaci nafila ta rinjaye farilla. Na'am, wata mata ta zo ta ce ya manzon Allah, mijina duk sadda na tashi sallar dare sai ya hauni da duka, da rana kuma da na dauki azumi sai ya karya, kamar tana da gaskiya. Za mu zo mu ji hadisin ta, manzon Allah sai ya ce aje a zo da mijin. Da aka je aka zo da mijin, manzon Allah ya ce ki maimaita kukan ki ta maimaita, manzon Allah ya ce haka ne, sai mijin ya ce gaskiya ne. Manzon Allah ya ce to ya ake kake dukanta tana sallah da daddare, ya ake da ranar tana azumi? Sai ce ya manzan Allah, kullun sallar dare take tashi ta kwanayi tun daga farkon dare har ƙarshen dare. A nan me ike ishara? Ta tsananta ibadar nafila, ta bar ibadar farilla. Ai wata ta taɓa aikowa, wai mala an ce sallar dare tsofaffi ne suke, sai na ce eh, amsa ce a cikin amsa, tsohuwa da ba ta da miji ita ce za ta yi ta sallar dare. Amsa ce a cikin amsa, ai ita ba ta da miji tsohuwa, ta kwana sallah ce ta sallah ce, shikenan ba ta da miji. Amma ke kina da miji? A'a, hikima ce amsa aka yi. Ɗaya kenan. Na biyu sai ya ce da rana kuma kullun azumi. To yanzu dan Allah ka auna cewa ka je ka auro sister kullun azumi, da daddare kullun sallah, to me ka auro? Sai ka je ka kama mata gida a Falastini ta je ta ibada irin na Maryam? Idan bai kamata ka zauna da ita nan kusa, to me kake gani? Da rana ta wuni azumi, da daddare ta kwana sallah, kai dai baka ce kana da mata ba, kai kuma jama'a gari sun ce da kana da mata, amma kai ka san da matsala. To shine yayi mata nasiha, ya ja aya, yayi fassara, ya ce ba haka yake ba, taki. To da ta fara sallah sai bubbuge ta sai biya bukatar shi. To da yake mata, in ka karanta alƙalanci ka san mata, in suka zo kawo rahoton miji, wato za su faɗi abin ne yadda daga nan wuta za a kai shi. Yanzu ka duba, ya manzo Allah, an na tashi sallah ya hana ni, kaga da sai a jawo aya, ara'aita allazi yanha abdan idza salla, ara'aita in kana alal huda, ayi tafsiri karshen sai a ce kaza 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 kaza. To da daddare ya hana sallah, da rana ya hana azumi, ya hana azumi sai a je ayi ta salati. Amma sai manzo Allah ya ce a bincika a gani. Da aka bincika sai zama sallolin nafila ta cike dare da shi, san azumin nafila ta cike yini da shi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace daga yau kada wata mace ta sake yin azumi in ba na farilla ba mijinta yana nan sai da izini in ko ba haka ba ka shigo gida sha'awa ta kama ka tana azumin litinin ko alhamis to shikenan azumi ya kare sai ka biya bukatar ka halal ne daidai ne karka tsaya to shikenan dai Allah ya ba mu lada Allah ya ba da lada kana da bukata nafila ce a karya ta wannan farilla ce ta zo saboda haka ke mata an zaki azumin taso a ashura azumin menene azumin alhamis litinin azumin kwanaki uku na wata a zaki duk abin da zaki in dai ba farilla ba to in kika ce farilla sai a ce har ramuwar farilla ma to anan sai da izinin shi amma in har aka ce farilla ne to wannan kam shari'a ta baki izini don yanzu dokar Allah ce ta wajibi to in mata suka kiyaye haka to za su zauna lafiya to yanzu kun ga ta ce kullun za ta yi azumi kullun za ta yi sallah wannan menene wannan tsanantawa addini ne ta tsananta to sai abin ya rinjaye ta sai ya ce fasaddidu dan haka ku nemi yin daidai musaddad at-tasdidu saddada sadidun to fasaddidu ku nemi abin da yake daidai kar ku tsananta kar ku takaita amma ku yi me fasaddidu a cikin wata riwaya ta sahihul bukhari za mu zo mu ji ta inda annabi zai ce al-qasd al-qasd jama'a ayi kokarin yin daidai ayi kokarin yin daidai ma'ana menene tasdid shine karka wuce karka gaza kai abin da yake daidai ina fata an gane sannan waqaribu ku yi kokarin kusanto da mutane zuwa ga addinin Allah domin bari ku ji jama'a idan kuna aikata musulunci daidai yadda ya kamata shine kuna bude wa mutane kofar su taho kusa da ku kenan shine muqaraba din sannan wa abshiru ku rinka fada wa mutane albishir wato a musulunci jama'a so ake yi ana taunawa ana hurawa amma an fi son yawan hurawar saboda musulunci jama'a shine yazo da bishara ana so kar ku zama kawai wa'azin ku sai dai ku ce wani kafiri ne wani dan wuta ne wani jahannama khalidina fiha wani fasiki ne wani in ya shiga ba gafara a'a ana son albishir dan haka jama'a a cikin wa'azi na sunna manzo Allah yakan kawo abubuwan entertainment abubuwan da za a yi nishadi a ji dadi ina fatar mun gane manzo Allah yana zama da iyalan shi suna hira jama'a musulmi ba fa zama ake gidan manzo Allah ana ta kuka tun daga dare har rana ba saboda tsoron Allah a'a ana yin wasa da dariya ai saboda kada wani ustazi ya dauka cewa ai shi a gidan shi sai dai a su da kai nan daga la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai a fashe na ba ta gane ana son a rinka yin farin ciki ana albishir ka duba hadisi ne hakim ya rawaito manzo Allah yana wasa da Hassan da Husaini wai har ido yake gwalo musu haka saboda in suka kalla sai su kyalkyale da dariya shi kuma sai ya ji dadi ma'ana ana wasa da dariya gidan manzo Allah ba zama ake ana ta kuka ana ta kuka ana ta kuka a'a ina fata an gane yawa a rinka yin albishir jama'a wasta'inu sannan ku rinka yin isti'ana mecece isti'ana bil ghudwa war rawha anan annabi ya hado musu wani misali ne na saukakawa da neman sauki sai ya ce idan za ku yi tafiya ku rinka neman saukin tafiyar ta hanyar yin tafiyar da safe ko kuma da maraice me yake nufi da maraice shine daga sadda rana ta zawali har zuwa ta fadi sannan wa shay'in min ad-dulja da kuma wani bangare na dare to me wannan hadisi yake nufi daga ƙarshe ai kun ga ana maganar sauki ne ko sai annabi ya dauko wata hikima sai ya hada musu kamar yadda ake son ku saukaka a wajen addini haka ku rinka neman saukakawa wajen yin ibadoji da safe da yamma ko kuma wajen yin tafiye-tafiye da safe da yamma sannan da wani bangare na dare idan zaka yi tafiya ka duba da kyau ka gani in zaka tafi da sassafe zaka ga cewa kai da abin hawar kun fi jin dadin tafiya in ba haka ba bari rana ta huce yamma ta yi in ba haka ba fara tafiyar a ƙarshen dare sai ka waye gari ko kuma ka fara tafiyar kusan dare ya kusa shiga sai ka karasa inda baka karasa dan haka yace shay'in minal layli domin tafiyar dare tana dauke da nata hadurra sai annabi bai ce dare ba sai yace shay'in minad dulja wani bangare na dare ina ma'anar haka Kano ne zaka tafi misali ko ka tafi karfe 7 na safe, ko ka tafi karfe 3 na la'asar, ko kuma ka tafi karfe 6 na yamma, kana isa Kano karfe 8 ko karfe 7 tayi. Abinda wannan magana take nufi jama'a, neman me? Neman sauki. To kamar yadda sanannen abu ne wannan ga matafiya ko, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa to haka addini, duk abin da yake mai sauki a addini shi ake neman a yi. Jama'a mun gane wannan da kyau. To sa'annan in kuka dubi ƙarshen wannan hadisin jama'a, kuka ɗauko wani hadisi da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa alaikum bidulja fa innal arda tutwa bil laili, kurin kayin tafiyar dare saboda ana takura ƙasa da daddare. Zaka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malami ne ƙwararre na kimiyya. Jama'a wannan hadisin sai da muka taba tsayawa muka yi bincike, scientific bincike akai, sai muka gane gaskiyar lamari yadda Annabi ya faɗi keke da keke haka ne, cewa in za ku yi tafiya ku rinka yi da daddare, sai ce saboda ana takura ƙasa da daddare. Ni sai da na auna haka tsakanin tafiya ce da wadda za ka yi da rana, sai ka danna kilometer su koma zero a motarka, sai ka buga ka yi tafiyar, to bari dare ya yi ka sake bugo wannan tafiyar, sai ka ga length tsawon kilometers din bai kai na ɗazu da rana ba. Wannan theorin sananne ne duk wanda ya karanta physics, amma bari in yi muku gwari-gwari. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa innal arda tutwa bil laili, ƙasa tana takuruwa da daddare. Kun san menene yake bankara ƙasa da rana? Zafin rana. Zafin rana shi yake sa ƙasa sai ta bude, sai ta ƙara fadi, sai ta ƙara tsawo, sai kilometer su karu. Da yake nan, me ne misalin wannan a gwari-gwari ko dalla-dallan shi shine, idan aka yi ruwan sama in ya kwanta a wuri, abin da nake so da kai kafin ai ruwan saman kai kokari ka gwada ko da tip ka ga mita nawa ya baka ko inci nawa ka kafa abubuwan lissafi. Idan ruwa ya zo yadda ki wurin, ruwan ya kwanta, sai kasar ta tsotse ruwan, wurin ya gama bushewa amma bai bushe rabau ba, ka zo ka ɗauko tap ka sake gwada aka gani, za ka ga inci ko meters da ya baka sai ya fi na da kafin ruwan ya zo. Ma'ana zaman ruwan a wurin ya bankara ƙasar ko? To da ruwa da ƙasa da wuta da zafi suna buɗaɗa abubuwa, suna bankara abubuwa. Me ma'anar wannan maganar? Idan dare ya yi, kaje ka tambayi injiniyoyi waɗanda suke ƙera gadoji, ka ji me yasa suke daddatsa gada. Gada in ta yi tsawo sai kaga ana daddatsa ta tana wani abu kirib kirib kirib, ka tambaye su me hikimar. Kaje ka samu wani ƙwararren constructive engineer, za ka ga ya ce maka abin da yasa in aka haɗe gadar gaba ɗaya in har ta yi tsawo to za ta rushe, saboda in rana ta yi ta doke ta buɗewa take. To idan ba a samar mata hanyoyin da za su taimake ta ta buɗe ɗin ba, in rana ta sai ta tsage. Kaga idan ta tsage ɗin nan me yake nuna maka? Tsawon ya ƙaru. To inda babu rana fa, to za ta zauna a yadda take. Don haka rana tana bankara ƙasa, kilometer su ƙaru. To idan ranar ta ɗauke dare yayi, sai ƙasa ta koma yadda take. Kaji hikimar da ta sa wallahu a'lamu ya ce alaikum bidulja, ku rinka tafiyar dare, fa innal arda tutwa bil laili, ana takura tsawon ƙasa da daddare. Tafiyar dare ta fi sauri, ka gwada da kyau ka gani, ba dan yan fashi da makami da suka gallabe mu ba, ai kowa ya san da yaushe ake tafiya, da daddare ake tafiya. Yanzu da yake Niger akwai security, da daddare suke tafiya. Makka da Madina da yake akwai security, da daddare suke tafiya. Motocin sun fi lafiya, kilometers din suna raguwa, matafiyan sun fi jin lafiya a jikinsu. Amma Najeriya tunda babu tsaro, barana tsaka dole ku tashi ku tafi. Ina za ku tafi? Kwatana za ku tafi? Da rana tsaka, rana ta buge ku, ta bugi motar, taya ta fashe, inji ya buga, zubar da ku a rana. Saboda me? Babu tsaro. Allah ya kyauta, Allah ya kawo mana. To jama'a kun ji, al-Imam al-Bukhari ya sake cewa babun as-salatu min al-imani, babin da ke bayani akan cewa sallah tana daga cikin imani. Jama'a sallah ma imani ce, amma yanzu sallah a zuci take koko a gaɓoɓi ake aikata ta? a gabobi yake aikata ta, dan haka ahlus sunna sun yarda aiki ma imani ne. Wa qaulillahi ta'ala wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum, Allah madaukakin sarki yace yo ai ba zai yi wa Allah ya wulakanta imaninku ba. Wannan aya ce ta 143 cikin suratul baqara, sai yace ya'ani salatakum indal baiti, abinda wannan ke nufi shine sallar da kuka yi kuna kallon Ka'aba. Wannan bayanin in muna so mu fahimce shi da kyau, Mukhalidin qala haddathana Zuhairun qala haddathana Abu Ishaqa anil Bara'i anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama kana awwala ma qadima al-Madina nazala ala ajdadihi aw qala akhwalihi min al-Ansar wa annahu salla qibla bayt al-Maqdis 16 shahra aw 17 shahra وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. Allahu akbar. Malam yace karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Jama'ar musulmi, ku ji wannan hadisin da al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga al-Imam Amr dan Khalid, daga al-Imam Zuhair, shi ko daga Abu Ishaqa, shi ko daga Bara'u dan Azib. Bara'u dan Azib yana daga cikin manyan sahabban manzon Allah, mutanen kirki. Zaka zo ka ji daliban shi, hayyaban shi suke wani lokaci in suka zo suka jawo hadisi, in suka ce daga Bara'u dan Azib, sai su ce ba mutumin banza bane, mutumin kirki ne, ba wai kora tuhuma bace, a yabo ne, kara mai daraja ce. Bara'u yace annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana awwala ma qadima al-Madina, farkon isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina nazala ala ajdadihi, sai sauka wurin kakannin shi. Zakai mamaki, annabi yana da kakanni a Madina? Na'am, anguwar Quba asalin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wajen uwa, daga anguwar Quba suka tashi suka tafi ainihin Makka. Kaga wannan hadisi yana tumbuko mana asalin wancan tarihin ne. To annabi a cikin hadisi yana cewa ku rinka bincikar nasabar ku dan ku sadar da zumunci. Yanzu binciken nasaba yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya iso Madina sai ya gane a anguwa kaza ina da kakanni, aw qala akhwalihi min al-ansar. Bara'u ko kuma mai riwaya ce, ko kuma cewa ya a gaggwanne shi daga cikin ansarawa, ma'ana inna shi kenan, ko dangin uwa. Waɗannan kalmomi ne dama duk na menene, kalmomin Fulani ne, Bahaushe ya aura, ya Arako, gaggo, inna, ya dukku, ya fendo, ya gwalgwal, yawa, duk Bahaushe aro yayi. Ma'ana ko da ya sauka a wurin kakanni ko kuma a wurin dangin uwa daga cikin mutanen Madina. Wa annahu salla qibla baitil maqdis 16 shahra, sadda manzon Allah ya iso Madina jama'a sai da ya share watanni 16 yana kallon baitil maqdis yana salla, aw 17 shahra ko kuma wata 17. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibla albayti, amma jama'a kun ga annabi yana sallah yana fuskantar baitul maqdis a Madina ko, amma zuciyar shi kuma tafi sha'awar ya ainihin juya yana sallah yana kallon Ka'aba. Sadda annabi yake makan yana sallah Ka'aba yake kallo, da ya dawo Madina kuma kawai sai koma yana fuskantar baitul maqdis. Wannan abin da umarnin Allah ne annabi yayi sallallahu alaihi wasallam, amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sha'awar ina ma da a ce ya koma yana fuskanta ainihin baitul Ka'aba. To anan ne aka ce idan ya kabbarta sallah sai ya fuskanci Baitul Maqdis da jikin shi, amma sai ya daga idanuwan shi sama haka. Yanzu daga idanuwa sama aka ce ishara ce yana kai kuka zuwa ga Allah, cewa ya Allah abinda ka ce in yi nayi, amma fa ina kawo kuka gare ka da a maida alƙibla ta idda na saba a Makka. Shine aka ce qad narata qalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. To wannan ayar da ta sauka, Allah yace mun ga yadda idanuwan kake juyawa a sama, yanzu waye a saman kenan? Annabi ne a sama? Da yake fis sama'i, Allah a sama yake. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i, Allah yake muna sama mun ga yadda idanuwan kake juyawa, amma tunda haka ne zamu juyar da kai idda ka fi so. Sai kuma Allah yake nan take ma juya ka fuskanci daidai idda ka aba take. Sai Allah yake kuma mu'mine duk inda kuke ku juya ku fuskanci idda ka aba take. To wa annahu salla awwala salatin sallaha salatal asri, sai aka ce farkon sallar da manzon Allah ya yana fuskantar Baitul Maqdis ita ce sallar la'asar. Wa salla ma'ahu qaum, ko a'a, wato sadda aka canza bayan watan ayat ta sauka, sallar farko da yayi ita ce sallar la'asar. Kun ga lokacin jama'a labari bai yadu ba ko? To yayi sallar la'asar, kuma wasu jama'a sun bi shi sallah. Fa kharaja rajulun mimman salla ma'ahu, daga cikin mutanen da suka bi shi sallah sai wani mutum ya fita. Fa marra ala ahli masjidin, sai ya je ya samu wasu mutanen masallaci. Wa hum raki'una, suna cikin ruku'u. Fa qala, sai ya ce ashhadu billahi, ina kafa shaida da Allah, ko kuma ina rantsuwa da Allah. Bi yana daukar ma'ana haka, laqad haqiqa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qibala makka, mun yi sallah da manzon Allah mun fuskanci Makka. Jama'an nan ku jufa suna cikin ruku'u, ya tsaya ya gaya musu haka. Fadaru, sai suka juya. Kamahum, kamar yadda suke ayaya a ruku'ancan, sai suka juya. Ina suka juya? Qibala albayti, suka fuskanci albaytu, anan albayt alka'aba. To jama'a, wannan hadisin dalili ne akan in kaga mutum yana cikin sallah akwai wani kuskure tattare da shi a cikin sallar bai halatta ka bari sai ya idan da sallar ka gaya mai ba. Misali, bako ne ya zo gidanka sai ka samu ƴaƴanka ko iyalanka sun fito mai da shimfiɗa kofar gida yana sallah, gabas ya kamata ya kalla sai ka samu yana kallon kudu, sai ka ce mishi bawan Allah idda kake kallon nan ba nan ne daidai ba, ga idda za ka kalla, ya halatta ya ɗaga kai ya ga ina kake nuna mishi, sannan kuma shi ya halatta ya juya sai ya ci gaba. Ci gaba zai da sallar shi, ba yanke ta zai yi ba. To yanzu tambayar da za ka yi, waccan raka'o'in ko waccan raka'ar da ya fuskanci idda ba alƙibla ba yayi, ina matsayinsu? Shi ne yau za ka ji jawabi, dalilin da ya sa Imam al-Bukhari ya kulla babin kenan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, waccan sallar da ya imani ce ko ba imani ba? Imani ce. To Allah baya wulakanta imani in dai kai. Na ɗaya kenan. Na biyu, wannan yana nuna ana karɓan shaidar mutum ɗaya ko ba a karɓe? Ana karɓe, domin wannan mutum guda ne ya zo ya ba su shaidar da ta saɓawa abin da suka sani haƙiƙatan. Ko kun fahimta gaba? Yanzu muna magana ilimin hadisi ne, kuma a cikin ilimin hadisi suna cewa ba a karɓan ahadisu ahad wai ko da sun inganta, tare da ba malamai ne ke wannan magana ba ta hadisi, wasu ƴan takife ne suke cewa wai hadisin ahad shine wanda mutum uku suka ruwaito ko sama da uku bai kai mutawatir ba, ko hadisin mutum biyu aziz, ko hadisin mutum ɗaya garib, wannan hadisin wai ko ya inganta, suke cewa ba zai zama hujja ba. Wasu suke ba zai zama hujja a aqida ba. Amma abin da muke cewa wacce aqida ta wuce Qur'ani, abin da suka sani ma'ana Qur'ani da manzon Allah a aikace ga inda yake fuskanta, sai wani ya zo ya tsaya musu ya ce bayan Allah inda kuke kallon nan, yanzu mun yi sallar la'asar mu ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa manzon Allah Allah ya fuskantar da shi alqiblar Ka'aba dan haka mu ma nan muka yi dan haka sai jama'ar kawai sai suka juya jama'a mun fahimci wannan da kyau to sai kuma mai riwaya Bara'u yace wa kanatil yahud qad a'jabahum iz kana yusalli qibla baitil maqdisi to yahudawa suna murna suna farin ciki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ainihin yin sallah yana fuskantar baitul maqdisi kuma kun ga demokradiya kenan kun san yahuda ɗan demokradiya ne wato idan suka ga ka fara karkatowa zaka bi hanyar su sai su ta munna sai a ta celebration wai jin dadi suke yanzu su inda suke kallo suna sallah dama baitul maqdisi ce domin alqibla su ita ce alqibla annabi ishaq kakansu kun gane to da annabi yazo yana yi sai suna jin dadi suna cewa ai kaga ya fara sassautowa za a hadin kai yanzu tunda ya fara abin ya fara zama daya suna murna ana ta celebrating wa ahlul kitabi da sauran ahlul kitabi wannan hadisi dalili ne akan cewa bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ahlul kitabi tare da cewa sun lalace suna shirka suna cin mushe amma Allah ya kira su me ya kira su ahlul kitabi saboda akwai masu cewa wai a yanzu yahudawan duniya da kristocin duniya ba za a kira su ahlul kitabi ba akwai masu cewa ai waɗanda duk ba yaran annabi Musa ba za a kira su yahudu ba waɗanda ba yaran annabi Isa ba za a kira su ba waɗannan yahudawan larabawa ne amma yahudawa su ma sun shiga addinin ne daga baya sai da haka addinin jama'a ana iya danganta shi gare su koda sun lalace dan haka jama'a kristocin Najeriya su Jacob da Okonkwo ahlul kitabi ne duk hukuncin ahlul kitabi da yake hawa dangane da shari'ar musulunci yana hawa kansu falamma walla wajahu qibla albayti to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyar da fuskar shi ya fuskanci baitul ka'aba kuma dakin ka'aba an karu zalika sai yahuda suka zo suka yi ta fada suka yi ta inkari suka fara cewa ai dama shi haka yake da an fara kokarin hadin kai kuma sai zo ya wargaba yaya ya fara kallon alqiblar mu kuma komai ya fara tafiya daidai kaga yazo ya burkuce shine an karu zalika sai suka fara kyama kuma wato yahudu yana son ya ga ko dan yaya ka karkata ka bi hanyar shi sai ji dadi ko kun gane jama'a yanzu da a ce ba yahude zai ga ka fito kana hannu da mata hakan nan sai ji dadi koda matar shi ce ko ɗan shi ce wai dalili shine ka fara komawa cikin al'ada shi da addini shi ko kun gane jama'a ku duba ba za su yi muku kara ba in za su zo ƙasar ku su dinka kaya irin naku suna sawa fa amma yanzu musulmi zai tafi ingila sai kaga ya tafi su pastor ya je yana siyo manyan coat bai iya daurin necktie ba a sha dare kwana biyu ana koya mai yadda ake daura necktie sai saboda zai je America ka shiga da babban riga da ƴar ciki da wando da rawani in an ganka kai ma an ganka cewa kai ma kai ne ba ka kyamar ɗabi'arka amma sai a dan gyaggyara gemu a dan aske har ahlus sunna wai sai kaga ya aske gemu an dan gyaggyara an dan gyaggyara wai za a je garin su bush ba ma fa gwaninta bane fa ka je ka karanta malaman musulunci mun karanto anan baya cewa zuwa kasashen su in ba larura da ta zama tilas ba ma bata halatta ba bata halatta ba jama'a saboda haka ba wani abin murna bane a zaka je ingila a zaka je America asara addinin ka zaka je kai ko kuma al'adar ka ta gari Allah ya kyauta to قال زهير زهير ما بام wannan labari yace haddathana abu ishaqa abu ishaqa ba mu hadisi yace an al bara fi hadisihi hadha a cikin wannan hadisin yace annahu mata ala al qibla qabla an tuhawwala ar rijal to yanzu kun ga wannan riwayar tana ƙari ne wanda wannan ƙarin shine zai fitar mana da asalin abin da muke so mu karanta a hadisin ita ce wasu mutane sun rasu suna sallah tare da annabi suna fuskantar baitul maqdisi wa kutilu wasu kuma an kashe su kun san me ya tado da wannan maganar abinda ya tado da wannan maganar ita ce yanzu tunda an soke alqiblar fuskantar baitul maqdisi abin ya dawo ka'aba wata 17 wata 16 da aka yi ana sallah ina matsayin sallar da aka yi ko kun gane jama'a shine tunda yanzu fatawa ta canza, to yaya fatawar da da muka bi, yaya waɗanda suka mutu, yaya waɗanda aka kashe su, falam nadri ma naqulu fihim, ba mu san me za mu ce game da su ba, shin wai ma musulmi ne su, shin sallar su tayi? Fa anzalallahu ta'ala, sai Allah ya saukar da wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum, ai babu yadda za a yi Allah ya wulakanta imaninku. To menene imani anan? Salla shine kaji ya ce a farko, wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ya'ni salatakum indal baiti, sallar da kuka yi shekara ɗaya da wata biyar kenan, wata 17 ko kuma shekara ɗaya da wata 4 wata 16, Allah ba zai wulakanta ba ta ba. To me dalilin da yasa Bukhari ya kawo da ya tabbata da cewa salla ma tana daga cikin ainihin imani? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a duk wanda yake bacci ko yake gyangyadi ya tashi ya watsa ke cip, karatun Bukhari ya kare, yanzu ga wasu sanarwa masu matukar muhimmanci guda biyu insha Allah. Sanarwar farko ita ce, idan kun saurara da kyau a cikin ainihin sanarwar mu yau, muka ce nawa ga watan Rajab? Yau hudu muka ce ga watan Rajab. Shi watan Rajab shine Bahaushe yake cewa watan azumin tsofaffi. Wannan wata yana daga cikin watannin da a farkon musulunci aka haramta yin yaki. Amma an ka karanta dan fodiyo ya nakalto daga tafsirin al-Imam al-Khazin cewa wannan haramcin yin yaki a cikin waɗannan watanni, to an shafe shi daga baya, don haka yanzu duk sanda jihadi ko yaki ya tashi za a iya yi. Wannan ita ce alfarmar da ake nufin wannan watanni na Rajab, yana da ita da watan Al-Muharram da watan Zulqa'ida da watan Zulhijja, da aka ce watanni guda hudu masu alfarma. Mecece alfarma? Ita ce haramcin hana yaki a ciki. Amma jama'a, babu wani azumi na musamman da ake yi, babu wata sallah ta musamman da ake yi. Malamai na ainihin wa'azozi da suke wa'azozi a Jakar Magori da Jakar Wanene da gidajen rediyo akan falalar yin azumin watan Rajab, ku ji tsoron Allah, ba sunna bane. Amma in ka saba kana yin azumin ka din ranar Litinin ko Alhamis, wannan zaka ci gaba a cikin watan Rajab ko ba a watan Rajab ba, domin ba da niyyar watan Rajab kake ba. Amma in zaka yi ne saboda niyyar watan Rajab, to wannan bai tabbata ba. Ku karanta littafin Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Wannan littafin yana daga cikin littafan da suka yi bayanai dalla dalla game da duk hadisan azumin watan Rajab ba su inganta ba. Al-Imam Ibn Hajar mai Bulughul Maram ya yi shi. In Allah so, zan fito muku da shi karatu na gaba domin ku gan shi, kuma ku je ku yi photostat, kowa ya same shi ya mallake shi, an yi takhrijin shi da komi da komi baki ɗayan shi. Don haka jama'ar musulmi, yin azumi na musamman dan falalar Rajab ba musulunci bane. Ku karanta littafin As-Sunan wal Mubtadi'at, ku karanta littafin As-Saiful Qati'i lin-Niza. Sayyidina Umar jama'a yawo yake yi yana dukan mutanen da suke yin azumin tsofaffi. Wannan azumi bid'a ce. Wannan azumi kuma mu da aka kara aka ce azumin tsofaffi, to wannan zalunci ne. Domin tsoho dazu muke cewa in fa ba zai iya azumin Ramadana ba na diggari ma an yafe mai, to ina ka samu mishi wani guda kuma ka ce baba ga naku. A cikin littafin Al-Manarul Munif na Al-Imam Ibn Al-Qayyim yace, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bai taba al'adar da mutane suke yi ba, shine azumin watan azumin tsofaffi, watan sallar tsofaffi, sannan watan azumin diggari, wata uku a jere, yace manzon Allah bai taba haka ba. Amma jama'a yanzu su tsofaffin suna nan suna cewa to ya muka iya, an ce namu ne. To inna ƙarya ake miki, mun kwato ku daga sharrin yan bid'a, karki waɗancan da kika yi masu zalunce ki ne. Abinda ake so, azumin ranar Litinin, azumin ranar Alhamis, wannan nafila ne, daidai ne. Azumin ranar 13, 14, 15 ga wata, wannan daidai ne. A yau kai azumi, gobe ka sha, wannan daidai ne. A azumin Tasu'a da Ashura, wannan daidai ne. Azumin ranar Arafa ga wanda bai je Arafa ba, wannan daidai ne. Waɗannan na daga cikin azumomi na sunna. Ku karanta littafin Riyadus Salihin. Malamai, ku ji tsoron Allah. Limaman Juma'a da kuke zuwa kuna kwasowa daga Durratun Nasihina, kuna ɗibo hadisan ƙarya da tatsuniyoyi game da azumin tsofaffi kuna kawo wa mutane. Malam Abdulsalam Khadir a cikin littafin shi As-Sunan wal Mubtadi'at yace, ku ji tsoron Allah, in ko ba haka ba ku sauka daga mimbaran musulmi idan ba za ku iya musu hudu ba ta sunna ba. Don haka limaman Juma'a, ku ji tsoron Allah, ku daina biya wa mutane hadisan azumin Rajab, ba su inganta ba. wannan ita ce fadakarwa ta farko. Fadakarwa ta biyu, jama'a, watan Rajab shigar shi yana nuna kenan saura wata biyu za a fara azumin Ramadana. Ina fata an gane. Ma'ana yanzu aka share wannan watan. Watan gobe shine watan Sha'ban, sannan watan Jibi shine watan Ramadan. To yana daga cikin ɗabi'a ta musulmi sukan yi karatun Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan. Na'am, mun kawo anan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamin shi yakan zo su zauna suna tilawar abin da aka sauke mishi a cikin shekara. A watan azumi sai su zo suna tilawa. Waye malamin shi? Shine malaika Jibril alaihi salatu wassalam. Jama'a, kun gane wannan da kyau? Wannan ya sunnanta karanta Al-Qur'ani a dare rakin Ramadan. Kuma wannan karantawar kuji karantawa ce ta a zauna a karanta shi a fahimce shi, domin aikin da malaika Jibril yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan, a zo a karanta shi da daddare, a yi tilawa, a fahimce shi, a gyara hadda, a karanci addinin musulunci, sai gari ya waye, Annabi ya waye gari cikin farin ciki. Ina jin mun karanta haka dai, babu shakka, a cikin farkon Badu'ul Wahyi, ko babu shakka haka. Sannan na biyu, mun karanto cewa Abdullahi dan Abbas mun ji yayi tafsirin wasu ayoyi a cikin wannan babin. Dalili akan sahabbai suna yin me? Suna yin tafsiri. Sa'annan shi kanshi Annabi mai Allah yace, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Mun saukar maka da Al-Qur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu. Jama'a, wannan ya nuna ashe tafsirin in aka zo ba wai tafsiri ne za a yi na sauka ba. Me za a yi? Tafsiri ne na bayani. Na fahimta. In ya zama wannan saukar da Qur'ani da koyawa Annabi fassara shi da gane ma'anar shi da hadda shi a shekara nawa Annabi yayi? Shekara 23. Yace mun yi maka haka ne saboda me? Linusabbita bihi fu'adaka. Domin me? Don mu tabbatar da shi a zuciyarka, ka iya haddace shi, ka iya fahimtar shi. Warattalnahu tartila, kuma mun karantar da kai shi dalla dalla. Dan haka jama'ar musulmi, a shekarun baya kukan neme ni da in zo in yi muku tafsirin Al-Qur'ani, wanda tafsirin farko da na fara sa kaina wajen shekara 25 da ta wuce, ni da kaina nake tafsiri a masallacinmu na Muciya. Wannan tafsirin ba a daukar shi a kaset, ba a saka shi a gidan radio, ba a daukar shi, ba a sa shi a lasifika. Tafsiri ne nake musu duk ranar kullar Laraba ko ranar Asabar da Lahadi. Mata kuma ina musu duk ranar Laraba da ainihin rana. Haka tafsirin mu da yake. Ana nan mutanen cikaji suka nemo ni, nazo na fara musu tafsiri na farko a 1990, yau shekara 18 da ta wuce. Wannan shine lokacin farko da na fara fitowa a cikin jama'a a sa lasifika ana yin tafsiri, yau shekara 18 da ta wuce. Wannan lokacin an rinka samun matsaloli ba dan komai ba, saboda har zuwa wannan lokacin ni tela ne. Tela kuma idan azumi ya zo, lokacin ne lokacin samu. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Dan haka da rana ina wurin dinki, da daddare ina wurin tafsiri. Amma mutane suna da ɗabi'ar in ka zo kai musu karatu suka ji daɗi, da rana kuma sai su biyo ka gida, da rana sai su biyo ka shago. Muka rinka samun matsala da su cewa ni dai na lamince muku, in dai muku tafsiri ne da daddare to ba zan taɓa takura ba, amma kada wanda ya biyo ni shago na da rana. Sai sai kasa fahimta, ai musulunci suke so, ai kaza kaza. Sun kasa gane cewa da'awar mu ta ahlus sunna ba da'awar ciwa-ciwa bace. Za mu ɗauki nauyin kanmu mu je mu ainihin yi ƙwadago, mu yi abin da za mu ci abinci da daddare, kuma sai mu zauna mu karanta. Wannan ya fiye mana mutuncin a ce da rana mu taru mu yi ta karatu, da daddare mu taru mu yi ta karatu, sannan wani ya ɗibo sadaka ya ba mu. Ya ba mu dan Allah, ya ba mu dan muguwar manufa, mun dai kaskanta. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hannun da ke bayarwa a sama yake, wanda ke karbe fa a ƙasa yake. To tsarin malaman salaf jama'a shine gwamnatoci ne na musulunci, sayyidina Umar ya fara irin wannan, suke rike malamai sai su ta wa al'umma hidima. Dan haka dare da rana sai malamai su ta hidima. Shi yasa kuka ga ba a taba samun mutane masu ilimi bayan sahabbai irin tabi'ai. Sirrin shine gwamnatin Umar ce ta zo ta rike malaman, ta wadata su, sai suka yi ta karantar da mutane, sai sahabbai hadda Qur'ani, sai ta zama musu mai wahala a zamanin su. Amma zamanin tabi'ai fa sai ta zama musu mai sauki, tun daga malaman nan burjik. malami an dau nauyin shi, dalibi an dau nauyin shi, karatu zai yi wahala? Ba zai wahala ba. Kuma albashi Umar yake ba su mai yawa, wannan sai yasa sai ilimi ya haɓaka. Dama har sai da tabi'ai suka zo fa suna zaurance da Qur'ani, sai ka haɗu da mutum mummuna, in ka so ka zage shi madadin ka ce wani kai mummuna ne, sai ka ji ya ce wa idhal wuhushu hushirat, ma'ana yanzu aya ce da ayar yake mata tare, kuma ita kuma sai ta kalle shi ta ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu, wai yana kwatanta mu da cewa mu wa idhal wuhushu hushirat mu kamar dabbobi muke, shi ya manta yadda yake. Kaga da Qur'ani suke magana. In ka haɗu da mutum ka ce munzu mata wasaltal madina, tun yaushe ka iso madina, sai ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, ce da zuwa na da kwanaki na da komi da komi da zan yi har in bar garin kwana 30 zan yi ko wata 30 zan yi, amma da Qur'ani suke magana saboda mai ilimi ya wadata. Da mu muka zo muka samu kanmu jama'a a halin babu irin waɗannan gwamnatocin, sai muka ɗauki wata khifta waɗanda sahabbai suka ɗauka a zamanin Annabi da zamanin Abubakar, shi ne lokacin da ba kuɗi, malamai a wannan zamanin sai su je su yi sana'a da rana, da daddare sai su zo su karantar da mutane, su ma jama'ar da ake karantarwa in rana ce sai su je su yi sana'a, sai ku ga an rayu a cikin haƙuri, shi malamin bai samu yadda yake so ba, su ma jama'ar ba su samu yadda suke so ba, amma dai da babu gwamma ba daɗi. A lokacin sai mutanen muciya da cikaje suka kasa fahimtar wannan, sai kowa ya ce ai shi yana son, don sanda na fara tafsirin jama'a mamaki ne ya kama mutanen muciya, don muna yawo ana ganin mu da Qur'ani ana rena mu, ah kai da Allah ba dan gidan wance bane, ah kai da Allah ba ɗan gidan wance. Da muka zo muka fara karatun jama'a musufa suka tashi suna yi, wallahi ban manta ba, sai da aka share wannan watan azumin da muciya da cikaje musu ake, sai a ce kai an ji wani malami yana tafsiri, ina aka samo shi ne? Sai a ce ah ai wane ne? Sai a ce kai da Allah, su wane din ba yawo da magogi da Qur'ani mai zuba mai aka iya ne? Sai ka ga gobe mutum ya ce ah to je kaka gani mana, da Allah ya ko kuma sai a ce amrun azimun, amrun azimun abin daga Allah ne. Eh haka fa aka fara, saboda me? Saboda an dauka tunda mu ba ƴaƴan kowa bane ba za mu iya ba, to amma abin a wurin Allah ne ba a wurin mu ba. To ana nan wannan matsalar ta sa jama'a sai na daina musu tafsiri, saboda me? Saboda ya kai zan takura, aka sake taho marhala ta biyu, aka sake lalibo ni game da tafsiri, sai zan a wannan lokacin sun takura ne har sana'ar ta ba ta gagarayi, nace musu kuma matsalar ita ce ba za su iya rike ni ba, ba za su iya rike ni ba jama'a, gaskiya ni yanzu ina gaya muku gwamnatin tarayya ba za ta iya rike ni ba, ba za ta iya ba, don matsalar na ta dole fitinar son kuɗi na za ta ba za a bani ba, to a bannin karantar gari ya waye ba karatu, to a bannin tafin da zan tafi, ni na san da zan je in samu ko in samu ko ban samu ba, amma dai ni na yi abin da zan yi. Amma in ka ce zauna za mu yi maka abin da muke so, sai mu ci a kai fa ba Umaru dan Haddabi ba ne. Saboda haka abin da muke cewa jama'a, kun ga yanzu da na daukar muku alƙawarin karatun Bukhari din nan, wannan alƙawarin na dauke shi ne fa alƙawari ne iya rai insha Allah, asabar da Lahadi ba za ta taba gagara ba, in ina da lokaci litinin sai in ce a taru, in ba lokaci shi ke nan gari ya waye kwanciya zan yi huta, zan tafi nema na ne, zan tafi ina ne, ba ruwanka da ni. To amma in ka zo ka ce za ka tare ni a gida, za ka tare ni a office, za ka tare ni a hanya, to in fa kuma harkokina suka lalace, in na juyo na ce to ko dan kanzo ko dan dagwadago, to fa ba za ku iya ba. Saboda haka kun ga karatun nan na Bukhari in aka ci gaba haka sai ya dore, Allah ya dore mana shi. To sai me? Sai maganar tafsiri. A daidai wannan lokaci da nake baku labari, sai ya zama na bar sana'ar dinki kuma na je na shiga harkokin kasuwancin da ba a garin nan ba, wanda suna tursasa ni in bar garin ko farkon azumi ko tsakiya ko karshen azumi. Dan haka fa muka yi ta yin tafsiri, wannan ai kasar 10, wannan ai kasar 7, wannan ai kasar 15, sai in ce to jama'a abin da ne ya samu shikenan, sai in yi gaba. Can garin da zan je in sun ganni a ana gafata malam da watan azumi a zo a mana tafsiri, sai in ce a kuɗi na zo nema, ba ku iya bani kuɗin da na zo nema, ku bar ni in yi harka ta in koma. To jama'a, Allah ya kawo mu lokacin da ni ina da yaƙinin cewa idan har jama'a ne za su iya ɗaukar nauyina in yi tafsiri a irin zauƙina, to gaskiya babu wanda zai iya ɗaukar nauyina, ni na san kaina da kaina ba wanda zai iya. Amma barni ran da na sa maka zan yi karatu, in yi ran da kuma na ce ba karatu ka haƙura, kowa ya watse ya tafi harkar shi, ranar karatu sai a hadu. To amma jama'a yanzu yadda na san na hadu a karanta zan iya yin tafsirin irin yadda nake so, to da ikon Allah haka na hadu zan iya daukar nauyin kaina a kudance in zauna in rike kaina in rike wurin tafsirin, dan haka bana zan fara yin tafsiri, ma'ana a wuri na shekarun baya ban taba yin tafsiri ba, don ina yi ne a gwargwadon yadda mutane suke so. Amma mecece nazariya ta game da tafsiri, yaya nake ga an dace ai tafsiri? Shine ana tafsiri ne irin yadda muka san kudama usuna tafsiri, sune irin su Imam Malik, irin su Ibn al-Qayyim, irin su Qurtubi, irin su yaya suke yin tafsiri. Yadda suke yin tafsiri shine malami zai tara jama'a ne sai je yi bincike game da aya ko game da wata sura, sai je tattaro wannan bincike sai zo a raba wa dalibai sai su je su kwafe. Rana ko lokacin da zai fara tafsirin sai zo yana yi musu tafsirin, yana karanta musu wannan binciken. Sai zama kenan yanzu ba tafsirin Raddul Adhan ne ko Jallalai ne ko Qurtubi ko kuma Razi za a rike ba. Shi tafsirin shi malamin ne yake yi. Amma sanda ka rike Raddul Adhan kake ba kai ke tafsirin ba, Abubakar Gumi ne ke tafsirin, sai dai kai kana karanta musu ne. Idan baka iya ta haƙiƙi ba, matsalolin da malam ya kawo ba za ka iya tantance su daidai ne ko ba daidai ba. In kuma ka iya ta haƙiƙi ka zo kana tantance matsalolin, sai ya zama to yanzu kana haifarwa da kanka shubha kenan, dan inda ya kawo wata magana in ka ce ba daidai ba ce sai a ce malam din. To kaga tun farko yaya kai taka nazariyar take, dan haka littafan tafsiri da ake rubuta su malamai suna rubuta su ne dan su bayyana, su fa sun yi nasu tafsirin, kai kuma yanzu ka hada da nasu ka fitar da ya za kai naka. Shi malam Abubakar Gumi yanzu ya duba tafsirin Kifayatu Du'afa'i Sudan da tafsirin Jallalaini da makamantansu, su ne ya hada da Jamal Hashiyatul Jamal, su ya hada ya fitar da Raddul Adhan. To kai kuma yanzu wanne da wanne za ka hada ka fitar da naka tafsiri? Saboda haka zan fara muku tafsiri bana, kuma tafsirin za mu yi shi ne tsawon kwanaki 40 za mu yi shi. Shine za a fara tun daga 15 ga watan Sha'aban har zuwa 25 ga watan Ramadan. Kwanaki 15 na farko na ainihin ƙarshen Sha'aban, 25 kuma na ƙarshen Ramadan. Idan aka yi wannan tafsirin jama'a, to na yi muku tafsirin da ne alƙawari a bisa tsari na. Na kan kaji na ce zan yi tafsiri kakka sun gumo Raddul Adhan ko Jallalaini ko Qurtubi. Yi salati kawai ka fito gidanka, sai dai taho da kuɗin da zaka sai kofin tafsirin da zan yi a waje. Shine tafsirin da zan yi game da a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ba wai zuwa zan yi dauko maka ce to zo Raddul Adhan me yace, a'a ni ne zan je in yi bahasi da kaina in zo in nuna rubuta abin da nake gani shine daidai. In ba haka ba fa, in wani malami yayi bahasin da yake keke da keken abin da nake so, sai in je in yi muku photocopy shi sai in zo in gabatar muku. Almuhimmu dai shine ku ji menene tafsirin Muhammad Awwal Adam Albani, ba tafsirin Jallalaini ba, ba tafsirin Gumi ba, ba tafsirin Qurtubi ba, ba tafsirin kaza ba. Ya zama kenan a wannan lokacin koda wata ran Raddul Adhan zan dauko, ma'ana wannan maganar na dauko ta ne dan na gamsu da ita, ba wai kawai dan takalidanci da malam ba. So da haka tsarin tafsirin kamar yadda nace, dukkan tafsirin ayar da zamu yi zan je in zauna in rubuto mana in haƙaƙo mana, sannan sai in ainihin zo sai ai printing din shi a computer ko kuma in je in yi photocopy shi, sai a zo nan kofar masallaci kafin ka shigo sai ka taho da shi. Ma'anar wannan shi tace ba za mu yarda da mai saurare a cikin masallaci ba, wanda duk zai saurare ya zauna a waje ya saurari lasifika. Amma mu manufar mu ita ce so muke mu karantar da kai tafsiri irin tafsirin kudama'u, ba irin na mutaakhirin mutaakhirina ba. Dan ne domin so muke ka jinu kai ma ka je ka fara tafsirin wani lokaci ba da jimawa ba. Ba so muke a ce ran da aka ce babu Albani sai a ce to kuma ku tafi Sokoto ko Kiru ko Gusau ko Fallomi ku je kuma ku nemo malamin tafsiri ba. So muke ran da aka ce ba Albani, ina waɗanda ya karantar, waɗanda suke da irin wannan karatun da irin wannan manhajin, shine an samu tasalsuli na cigaban da'awar kenan. Ba wai ya zama a Albani ya gama karantarwa ba, sai kuma a je a ɗauko muku hayan wani can ɗan a caɓa sai zo kuma sai wargaza da'awar da aka share shekara 30 ana yinta. ba wannan ce manufar mu ba. Manufar mu ita ce wannan da'awar, muna da yakinin ita ce daidai. To ita ce muke so a yi a yanzu, ita ce muke so a gobe, ita ce muke so jibi. To idan kun gane wannan, sai ya zama ba wai za mu karantar da ku sauraren tafsiri bane da kisoshi, a za mu karantar da ku tafsirin ne da kanshi. To sai ya zama kenan, su kuma sauran jama'a masu son saurare sai su zauna a waje, sai su saurara. Abinda suka saurara su rike na rikewa, abinda ya gagara rikewa su je Allah ya cika su saurar. Amma ɗaliban ilimi da muke so su zama su ne malamai, to muna son a bada muhimmanci wajen a tsaya a ƙarƙari tafsirin a bisa yadda yake haka. Saboda haka an zo za a rinka tahqiqin mas'aloli ne na game da tafsiri din. A ƙarƙashin wannan karkasare za a sauka da wuri. Ba mamaki mu ma mu yi shekara 23 din, Allah ya raya mu gurgurdan saukar da Alƙur'anin ko fiye da haka. Kai babu mamaki ma gaba ɗayan azumin ya zo ya ƙare tafsirin kwanaki 40 din gaba ɗaya a a'udhu billahi za a tsaya. Domin ba manufar a sauke ba, manufar ita ce a samu ilimi. Wanda a cikin ilimin da ka samu kai kuma sai ka je ka ƙara ginawa. Sai kai ma sai ka je wata ran za ka yi tafsirin, kai ma sai ka yi naka tafsirin. Jama'a kun ji tsarin da muka yi, tsarin farko kenan. Tsari na biyu, mata amciya su kuma masallacinmu na Juma'a daga ƙarfe 10 na safe zuwa ƙarfe 11 da rabi na safe, za mu rinka karantar da su al-aqidatul wasitiyya ta Ibn Taymiya. Faran koyi ba dan matan ahli sunna su san mecece aqidar ahli sunna. Ba sauran karafa, an buɗe labule gari ya waye. Dan haka matan mu su san mecece aqidar mu, ƴaƴan mu su san mecece aqidar mu. Idan dan bid'a baya shakkar ya bayyana aqidar shi, dan sunna ba shi da dalilin da zai ce ba zai bayyana tashi ba. Dan haka matan ahli sunna za su rinka taruwa daga ƙarfe 10 na safe zuwa ƙarfe 11 da rabi na safe dukkanin kwanakin azumi guda 25, ma'ana za a fara daga 1 ga watan Ramadan zuwa 25 ga watan Ramadan, da hantsi ƙarfe 10 na safe zuwa 11 da rabi. Karatun za a yi shi video da audio ya dauka, kuma za a sa a lasifika, lasifikoki 10 za mu zo mu hada masallacin sabigar amplifier sabo gar, ma'ana kowa ya ji. Ma'anar wannan maza ma za su iya zuwa karatun amma sai su tsaya can gefe. To amma ka'idar ita ma ita ce ba wai za mu tara matan ne kawai su yi saurare ba, su ma wannan littafin na aqidatul wasitiyya za mu zo da kofin shi, kowace ta ruko naira 50 ko naira 30 ko naira 100 daidai da gwargwadon yadda kofin ya kama, su siya a wajen masallaci sannan su shigo. Kada wadda ta sawo mana hijabi kawai ta taho ta zo ta zauna ta saurara ba mu yadda ba, sai dai ta zo ta zauna ta bude ana karantawa. In kwakwalwarta bata kai tana duba baki ba, sai ta zauna a waje sai ta ji falala, in ta gama sai ta tashi ta gama. Amma so muke matan ahli sunna su san aqidar ahli sunna gardaga. Ina fata an gane. Idan la'asar te kuma daga ƙarfe 4 na la'asar zuwa ƙarfe 5 da rabi na la'asar, nan kuma za mu karantar da maza littafin fiqhu na Ad-Durarul Bahiyya na al-Imam Shawkani. Za mu rinka bin sharhoshin shi guda biyu. Sharhin farko Ad-Dararriyul Mudiyya wanda shi Shawkani ya yi abin shi da kanshi, da sharhi na biyu wanda Ash-Sheikh Siddiq Hassan Khan ya yi, waɗanda kusan zamanin su ɗaya. Waɗannan sharhohin su ma duk inda ya kai za a yi sharhin, to za a je a yi photostat na waɗannan sharhohin, sai a zo da inda za a karanta. Jama'a ba mu son harafi ɗaya da za a karanta wanda ba shi a gaban ɗalibai. So muke duk abin da zan rike in karanta, sadda zan buɗe in ce a cikin sharhi Shawkani ya ce kaza, sai ka buɗo Durarul Bahiyya, ai Ad-Dararriyul Mudiyya. In na ce Siddiq Hassan Khan ya ce, sai ka buɗo ainihin littafin Ar-Rawdatun Nadiyya. Wannan photostat din shi ma ba zai wuce naira 50 ko naira 100 ba. Saboda haka duk waɗannan abubuwan da muke magana, an ka tattali naira 200 ta isa ta sai maka duk abubuwan da za a karantar, kuma ka sani da cewa waɗannan kuɗin ka siya ba aljihuna za su koma ba, ko kobo ba zan amfana ba. Ni in na tashi kawai zan yi printing nawa kofin, sannan sai in printing ɗaya sai in ba ku. Za ka iya karɓa da kanka ma ka je ka yi wa kanka photostat ɗin, ba wata doka, kuma kowa ma zai iya zuwa. Amma ba za ka je ka ainihin karanta da kanka ka ce ai gashi Albani ne ya rubuta shi malamin mu, ba matukar baka rauna ka koya a wurin mu ba. Saboda abubuwan da za mu rubuto, wasu abubuwan ba za ka fahimce su ba sai mun karanta su mun fasa su. To in ka je ka fasa su da kanka, yadda ka fahimta kuma kace Albani ne ya rubuta, eh Albani ne ya rubuta amma bai karantar da kai ba. To jama'a kun ji wannan magana, dan haka muna fatar waɗannan tsare-tsaren ga yadda muka tsara su za su buƙaci kuɗi, za su buƙaci kayan aiki, za su buƙaci mutanen aiki. Kuɗi dai shine za a sai kayayyakin ayyukan nan duk da kuka ji mun faɗi. Kayan aiki kuma sun shafi generatoci da makamantansu. Mutanen da za su yi aiki su ne da ni da zan karantar, da waɗanda za su ja mini baki, da waɗanda za su yi aikin amplifier da kamera, da waɗanda za su yi aikin agaji, da waɗanda za su yi sharan masallaci da bayi, da waɗanda za su kawo ruwa. Duk waɗannan abubuwan fa muna son ne kowa zai yi mana wannan aikin, kuma za mu samu ɗan abin su yayin jeran kunu ko kuma sukari ko makamantan haka na azumi mu bashi. Saboda in ka zo za ka yi aikin kameran nan, za mu tirke ka ne na wajen awa biyu ko awa uku. In ka zo za ka yi aikin generator nan, za mu tirke ka ne. Waɗannan abubuwan jama'a baki ɗayansu kuɗi ne za a yi amfani da su. To tun ran da suka neme ni in fara tafsiri, haka na so a tsara tafsiri, amma sai suka kasa fahimta. Domin abin farko da ya fara haɗa ni da su shi ne waya za su siya ta naira 20 a lokacin, su ƙara wa janareto don janareton ya yi nisa daga masallacin. Amma sai da muka share kusan shekara biyu sun kasa siye a lokacin naira 20 waya take. To yanzu jama'a ba fariya ba, ni na yi kuɗin da zan iya ɗaukar wurin tafsirin, don haka duk waɗannan matsalolin ban ce kowa ya je tattaro taimako ya kawo ba, ban ce kowa ya je wurin yallaɓaiwa na ko alhajiwa na ba, ba ruwanka. In za a yi tafsiri ka ruko naira ka 50 ka zo ka sai wannan handa a ƙofar masallaci ka zo ka zauna da tafsirin da komai, ni ne zan ɗau nauyi daga kuɗin aljihu na, ba abin da ya shafe ka. Amma aikin alheri ne, in ka ga baka taimaka ba a hana ka ba, amma fa ba a ce maka kawo ka ba, ba mu ce ba. Ku kuma alhazan birni, duk wanda ya ji ku ya ce ku kawo taimako Albani zai tafsiri, to ku haɗa shi da FCC. Dan damfara ne, ɓarawo ne, ban ce kowa ya kawo ba, ni ne nace zan ɗauki nauyin abin, tare da cewa kuɗin da za mu kashe sun wuce naira 500,000, sun wuce rabin biliyan, don kasar kawai da za mu siya da kayan aiki da abubuwan duk baki ɗaya ni ne zan ɗauki nauyi, don haka an hutar da kowa. Qad kufitum, wannan ita ce bayanin farko. Bayani na biyu jama'a, gobe in Allah ya kai mu za mu yi karatun Sahihul Bukhari insha Allah, za a ci gaba a nan. Amma karatun na Sahihul Bukhari yana ɗauke da wani saƙo da zai biyo baya mai ƙarfi akan matsalar allurar rigakafi da ake cikinta. Ba dan komai ba, su suka tsogalo matsalar, su ne suka turo 'yan jaridu na duniya baki ɗaya suka zo su same ni, a lallaɓe ni wai in ce a zo a yi allurar rigakafi. BBC tun daga Ingila, VOA tun daga America, France Radio tun daga Faranshi, wane ne Germany, wane ne kuma wannan gidan jarida, Weekly Trust, Daily Trust, New Nigeria, haka suka zo fasu wajen bakwai suka cika office ina. To matsalar ita ce, su 'yan jarida ne waɗanda ba su ma iya aikin jaridar ba. Domin me? Domin da suka ji ra'ayina sukar abin nake, sai suka ki buɗe rediyoyinsu da kamerorinsu. Mu kuwa professional journalist ne, ƙwararrun 'yan jarida, muna ruwaito abin da kowa yake faɗi ne, sai mu kasabta wa duniya, sai mu ce ta gani jama'a. Don haka sai da na gaya musu cewa ni na karanta aikin jarida, kuma ni professional journalist ne, nace kuma a yanzu haka akwai course da ake mana a TV College ta Jos. Lecture da nake da ita kawai makon da ya wuce a Abuja, ita ta hana ni in je wannan ainihin course din. In ba haka ba, ranar Litinin wadda ta wuce har zuwa wannan, har zuwa gobe, mako uku za a yi, sai ranar 18 ga wata za a gama mana. Professor ne akan aikin jarida, zai mana video editing, text editing, wane ne, ka je ka yi register naira 50,000 ne ka je ka yi. Wannan course din na dade ina yin irin shi, saboda me? Ina da degree akan aikin jarida. To amma mu abin da aka karantar da mu shine, in ka zo za ka yi rahoto, kai rahoton mai zagi da mai yabo. To amma su an turo su ne kawai in zan goyi bayan abin su yi rahoto. Da suka ji suka ne fa, sai kowa ya nade kayan aikin shi. Sai nace to wannan ya nuna kenan they are not professionals, ba ƙwararru bane. Tsogalo wannan maganar da suka yi ita ta sa, to gobe zan yi na kalul akhirati wal ula. Na daya zan zo da internet zan kafa shi a nan gaba na, zan ibo muku menene su Yahudawan suka fadi game da ita allurar rigakafin. Kuma wannan maganar da zan yi ta wuce ma'aikacin local government na health, ta wuce wannan fukara ɗe je ka ba da kai ake ba, wannan talakawan ba da ku ake ba, ta wuce ma'aikacin health na state, ta wuce na federal, ta fi ƙarfin sarkin gargajiya da yake kara kujerar shi, ta fi ƙarfin 'yan siyasa. Wannan magana zan fuskanci duniyar kafirci ne da ita akan manufarta. Don haka ba matsala ce wanda wani sarkin gargajiya zai ɗauka bari ya sa baki, ta fi ƙarfin shi, don shi yana kara kujerar shi ne, ni kuma ina kare al'ummata ne da addinina. Saboda haka akwai bambancin aikinmu. Don haka wannan jama'a goron gayyata ne nake aikawa a je a faɗa wa kowa gobe, kada ya sake a yi bashi, kar ka sake ka ji a cassette, kar ka sake a baka labari. Nan gurin za mu zo muna cikin Sahihul Bukhari, sai ka ji na tsaya cik, an zo gaba kenan, kuma sai an sauka. Ba dan komai za mu yi haka ba, ba za mu ware abin ya zama lacca mai zaman kanshi ba, zai shiga cikin Sahihul Bukhari ne.